Amurka a Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan nitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu channel gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Faki.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe da magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. Amma a yau 27 ga watan Mayu na shekarar 2023 shirin namu na musamman ne inda zamu karkata akalar shirinmu akan shirye-shiryen rantsar da sabuwar gwamnati a Najeriya. A yau mun ji ta bakin mata akan fatan su ga sabuwar gwamnati.
Mu muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe.
A ranar 29 ga wannan wata na Mayu, Najeriya za ta rantsar da sabon zababben shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Matasa da mata su ne ginshikin al'umma. Kuma su ne ɗaya daga cikin waɗanda ke taka muhimmiyar rawa wajen gina al'umma ta gari. A don haka masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da baƙi mata da matasa har ma da 'yan siyasa a zauren tattaunawar mu.
Masararo ƴan aji barkamu da sake sada da ku a cikin ajin mu na yau da gobe. A yau zamu tattauna al'amarin da suka shafi siyasar ƙasar mu. Kasar Najeriya dai a halin yanzu tana cikin shirin miƙa mulki ga sabuwar zababbiyar gwamnatin da aka zaba. Cikin zauren namu a yau akwai mata da matasa da wanda muka tattaro domin mu tattauna da dubi akan al'amarin mata a siyasar Najeriya. Cikin ajin namu akwai Hajjia Amina Kazaure wacce take mai ba da shawarwari ne akan al'amarin da ya shafi shugabanci da kuma harkokin mata. Akwai Godiya Lolo Ibrahim wacce take 'yar siyasa ce. Da kuma Isa Gidado wanda shi ma dan siyasa ne. Barkanku da zuwa. To a cikin kamar yadda na fara gabatar muku da abin da zamu tattauna, zamu tuna abin da ya shafi harkokin siyasar mata ne a cikin Najeriya. Idan ba za ku manta ba, wannan gwamnatin da za ta karkare nan da 'yan kwanaki an yi ta kawo shawarwari akan yadda za a tallafa wa mata kuma shigar da su cikin harkokin gwamnati, inda aka fara samun canji don an samu akwai ministoci mata da aka samu a wannan gwamnatin. Shin wani irin dubi zamu akan abun da ya faru, abun da ya yi wakana akan cikin wannan gwamnatin mai fita kafin wannan ta shigo? Idan aka ce ku yi awo ku sa ta a mizani, wani irin wani mizani za ku dora shi wannan gwamnatin a yanda ya shigar da mata ko kuma a ce ya taba al'amuran mata a cikin siyasar Najeriya? Hajjia Amina.
To alhamdulillah wannan gwamnati da take shirin fita gaskiya akwai wurare da yawa da ya kamata a jinjina mata, domin kuwa mun samu canje-canje kuwa abinda nake nufi shine matan da aka dauka aka sanya a cikin gwamnati mata ne waɗanda sun riga sun goge a cikin harkar siyasa, sun goge a cikin ayyukansu, wanda kuma muna ganin aikin da aka dora musu gaskiya daidai gwargwado ya kai inda za a ce sun gudanar da abinda ya kamata. Misali in ka dubi a tarayya, akwai ministan kuɗi da aka samu wanda kuma an yi gwagwarmaya da ita kwarai da gaske. Aka sinda yanda komai aka ɗauko aka taɓo za a bada ne kawai a dangwala hannu a wuce. Amma wannan karan kin san mata mu muna da bin ƙididdiga. Sai an tace, an tankaɗe, an reraye, an ga abin da aka kawo ɗin nan ina zai shiga, me kuma zai fita. So an samu wannan so da yawa za a kawo batutuwa, amma an ta duba ta ga bai dace da tsarin abin da ya kamata ba, za a tsaya a yi abin da ya kamata din a yi. Wanda kuma yawanci kin ga a siyasance za mu ce ya zama kamar ɗan akasin siyasa. Me akasin siyasa? Yawancin aka tashi ɗan siyasa ana ɗauko su ne kawai akan 'yan siyasa. Amma wannan kana an duba ƙwararru waɗanda sun cancanta, sun san aikinsu, su aka ɗauko aka ba waɗannan wurare su zo su yi. idan muka dawo gida nan Kaduna kuma kin ga nan ma za mu gani cewa wannan gwamnatin mai fita ita ce gwamnatin ta fara ba dama mata mukamai da yawa kuma mukaman da aka basu ba irin wanda aka saba basu da ba da yawanci zaki ga an ce commissioner women affairs wato commissioner mata da jin dadi in fact wannan karan sai aka canja ma maimakon cewa ma'aikatar mata sai aka maita shi ma'aikatar tani da jin dadin walwalar jama'a
kowa da kowa
kenan ya shiga ciki kin ga shi aka dauka aka dankawo mace an kare haƙin mata an kare na maza an kare na yara an kare na irin masu yawo a gari din nan ma an sa mana commissioner shari'a an samu shugaban ma'aikata ga sunan dai kin ga zamu ga wannan wani canji ne akan yanda aka saba yin gwamnatin siyasa a da
mataki na tarayya magana da kika yi na cewa an samu ministan kudi wannan gwamnati ne ta fara bayar wa mace wannan damar ba akwai wani canji akwai wani abin da aka gani cewa na ci gaba da wanda ba a saba gani ba
shi ne nake
ga ministoci mata
shi ne nake ga miki kan cewa in an tashi yanzu da aka san yanda aka san gwamnatin siyasa mafi yawanci dai abin da aka kawo kawai su dabal hannu suke yi an wuce wurin
to ɗan min yarima ne a shakida
ɗan min yarima ne a shakida to amma ga duk wanda ya san abin da yake yi aka zo dole zai tsaya ya tace ya ga me zai je ya zo in wani bukatu ne aka kawo daga majalisa ko wani abu ko da shi ma shugaban kasa ne za a ga me zai haifar ma kasa to wannan na san Zainab ta yi kokari ta yi wannan so yana ɗaya daga cikin abubuwan da zamu ce an dan bambanta da yanda aka saba yi da
Taja ta yi dubi ga gwamnatin nan da take shirin fita?
Eto a gaskiya kusan in ce Hajiya ta yi magana a kan komai idan aka ce maganar gwamnati bare ta siyasa an shigo da mata tun lokacin da ake yakin neman zaɓe saboda duk inda aka shiga a yankunan Najeriya in aka lissafa za a ga cewa mata sun fi maza ba da gura a ƙasarmu Najeriya saboda sun fi Hajiya ta yi magana jajircewa so suna jajircewa su tsaya duk hakurin da za su yi su wuna alayi su kada ƙura'arsu sukan raka wasu na koma gida saboda aikace-aikacen gida kun gani so gaskiya tun daga lokacin yakin neman zabe zuwa lokacin da za a bada ƙura'an nan mata ne
to baka ganin daga daidai nan wurin suke tsayawa bayan sun biya bukata an samu garin amma an tuka tuwon ba a raba da su
gaskiya ana rabawa da su amma ba hamsin da hamsin ba mazan suna rinjaye wurin raban ana tsakudan musu idan
wato ana tsakuran musu bayan kuma su ne ainihin kashin bayan yin zaben
yawa a zabubbukan can baya da suka gudana ana tsakuran musu to amma yanzu za ku ga cewa yanzu zamani ya dan fara canzawa za ku ga matan suna shigowa tsindin a buga da su kamar yadda Hajiya ta ce a ministan kudi ma mace ce a Najeriya so kuma aka dawo jihar Kaduna mukaman mata sun fi maza yawa wanda ke rike da judiciary in kika duba planning and budget commission mace ce human services mace ce health mace ce education mace ce akwai head of service mace ce kin gane so akwai da dama kuma in kika shiga cikin wa'annan ministries din zaki ga cewa departments da dan dama mata ke rike da su so kin ga ita jihar Kaduna ta yi kokari wurin shigo da matan kuma kin ga mace muke gwamnati fa a jihar Kaduna in baki manta ba mace ce wanda in kika auna duk arewa babu gwamnati ko mataimaki ina ga mace so wannan yayi an yi kokarin shigo da matan dan a samu cewa su ma an ba su haƙƙinsu
to wannan gidado ya ce an ba mata haƙƙinsu godiya lulu ke kin kasance yar siyasa ce kuma hakkin ki takara an baki naki haƙƙin kin samu dama da kike bukata musamman a wannan sabon gwamnati da ke za a dama
tukuna dai ba mu sani ba domin a yanzu muna kan ja da an gama zabe kowa ya ja gefe an bar mu ba an neme mu ba mun ba da kuri uwa an gama komai mun dawo gidajen mu ni bayan ma da na fadi zabe an ce ya kamata in koma gidan mai gidana in ji in ci gaba da harkan mata a gida in bar sauran harkoki din ma maza o ya kamata in koma gidan je in zauna wa suna ba ma babana laifi me yasa ma zai ban ni in ci gaba
ga ki matashi ya ga ki mace
wai in koma gida in zauna maza dai sun nuna mana ba tare mazan ma sun so su danne mu matan ma sun yi kamar za su yi da mu ko ya kai sun juya mana baya
har yanzu dai kenan akwai sauran tafiya kenan da gogewa bangaren mata da shi da siyasa
muna kan ja da zace kuɗi ana siyan delegates da kuɗi ko da ka cancanta ka samu kujerin in dai kuɗi ya shiga tsakanin ku da mutane za su iya sadda kuri'unsu akan kuɗi so har yau dai kuɗi ya zama mana matsala a cikin harkar siyasa
game da wannan sabon gwamnati da za a kafa nan da ƴan kwanaki wannan hange kike wa matsayin mata da kuma damar da suke da shi a wannan gwamnati
to idan gwamnatin za ta tsaya ta yi adalci ganin cewa mata su ne suka bada kusan kashi 80 na ƙuri'u
kina da wannan kiyasin
ina da wannan kiyasin saboda ni ina bin diddigen zabe kuma ranar zabe ina bin kusan duka polling units ina gani muna zuwa muna tacewa muna samun reports daga wurare zaki ga kusan kashi 80 mata ne suke fita suke jefa ƙuri'a mazan da kansu ma mun shiga studio da su sun faɗa cewa sun koma baya saboda sun ga matan sun mamaye wurin
kikenan ana iya cewa mata ke ɗora ma mutane
sarbar shi wallahi da gaskiya zamu iya buga kirjinmu mu ce duk wanda ya ci ƙuri'u wanda ya ci zabe to gaskiya mata ne suka kashe wurin nan to kin ga shi yasa nace idan za a yi adalci a tuna wannan ya kamata a zaƙo matan da suka dace din suka cancanta a yi gwamnatin da su a ba su mukamai duk da ana ganin lokaci ne na siyasa to amma a harkar gwamnati ba magana siyasa ya kamata a shiga da ita ba magana ce ta dacewa da cancanta domin shi aikin gwamnati ai ba aikin zuwa kayaniya bane ba zuwa campaign bane magana zuwa campaign daban magana aikin da za a yi tsuntsurutu ma jama'a kuma daban a gwamnatance so kin ga da matan nan da matasan nan ko waɗanda suka dan fufuto suna neman mukamai akwai matasa da yawa aka sun yanda muka saba gani a shekarun baya can in za a yi siyasa tunda da kawai kamar an dauka ma wani abin gado ne in ba dattijai ba ba za su iya yi ba amma yanzu kin ga an samu matasa da yawa waɗanda sun fito sun yi takara kuma alhamdulillah wasu sun kai labari
bangaren mata ba
a bangaren mata kuma nan ne matsalar fa take
har yanzu
kuma gaskiya abin da ɗaya daga cikin abin da yake na kasu ga mata shine maganar delegate domin aka zo wurin fidda gwani din nan ake wasa da mahaukatan kuɗi kai kana ganin ka cancanta mutane sun san eh ga kai yanda kake to amma sai a koma ta bayan gida a je wasa da barazana ake musu kuma mu imani da muka shine cewa in dai za a yi aiki ne to a dauki cancanta wanda ya san aikin wanda ya san zai yi ba maganar wanda ba kin ga kes din mama Taraba matan nan tazo ta yi kokarin ta aka yi zaben nan aka kai amma aka dinga kai ruwa rana sai da aka san yanda aka yi aka murkushe ta aka danne mu mata in general tunda ai wakiliyar mu ce
ta haja Allah lalashe ta da minister
muna to da aka lalashe da minister amma ba kamar a ce ka kai takara gwamnati ka ci ba ai wannan wani amanta magana ce ta daban yanzu ba gashi an zo an sake ba kan Aisha Binani ai gashi ne ita ma ai kai primaries din ta ci aka zo aka yi zabe din mun yi saki jiki kowa ya fito ya ga mana an ci aka zo aka ce sai an sake yin run aka sake yin run din nan amma dole aka sai da aka san yanda aka yi aka murkushe ta to kin ga kenan ya nuna kenan mu mata har abada duniya kawai ɗan billahi ne a titi mu sha rana
mu za mu dora kenan
mu dora mutane kuma alhali mu namu in mun sun fito a ce kuma ba za a ba su fito ai ba magana adalci a cikin wannan gwamnati
to kina ganin akwai wani canji za a iya samu a wannan sabuwar gwamnatin da zababban shugaban kasa Tinubu zai duka fa
eh to abin da ya kamata ya duba wa'annan abubuwan tunda dai wannan magana musamman magana Binani din ba wani magana bace boyayya an kai ruwa rana har duniya ta shigo ta zo ta gani saboda Allah aka zo aka yi Mama Taraban an ce an lallashe ta an bata midani me zata yi daga sanata ta fito misali ta bar kujerar ta sanata ta zo ta yi takarar gwamnan nan ai birai ne saboda mu mata kuma muka yaba da abin tsayawa duk jajircewar da ta yi akalla ko ba komai musamman mu a nan arewa an samu wadda ta tsaya ta yi kifin rekod an dafa mata baya ta ce an yi zaben nan maza da mata sun zo an zo yanzu an durkushe ta to me za a koma a ce mata mu muna ganin lallai akwai wani abu a ƙasa ba magana bace ta siyasa tunda dai a siyasance ta fito ta nuna kanta ta fito ta gwada kanta to amma sikila watakila an kawo al'ada da addini kuma al'ada da addini ma ana yi musu kuskuren fahimta ne ana fassara su ne yadda aka ga dama
Nigeria, Najeriya, Najeriya, kasa daya, uwa daya, uba daya.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
Isa Gidado, idan muka yi dubi da irin salon shugabanci na shi wannan sabon zababban shugaban kasa ne lokacin da ya gudanar da mulkin sa na matsayin sa na gwamna a jihar Lagos, wani irin dama kake ganin shi shugaba Tinubu zai iya bawa mata a wannan shugabancin da zai kafa?
To gaskiya idan aka tsaya aka duba zaki ga cewa shi Tinubu mutum ne wanda yake son mutane masu kokari. Bai tsayawa wai kawai ya duba maza sai maza. In akwai mace wadda ke da ilimin da za ta gudanar da abin da ake bukata zai bata wannan hurumin. Haka nake gani gaskiya. Shi mutum ne wanda ke ba da hurumi da dama ga wanda yake kyautata zaton zai iya aikatawa.
To kuna mai kyakkyawan zaton gila mata za su gaskiya samu wani dama na takarawa.
Yawwa, muna mai wannan kyakkyawan zaton gaskiya saboda a wurin mukame da zai bada nan muke da kyakkyawan zato saboda kin ga dai zabi an riga an yi zabi. Kuma a zabi gaskiya mata da dama an yi waje da su tun daga wurin primary elections din su. Yana wurin zaben fitar da gwani duk an yi waje da su kamar irin su Gobiya Lolo. A arewa muna ganin maza suke shugabanci mata sai dai su bi. To a kujerar zabe kam an fi kyautata zaton gaskiya sai dai namiji ya shiga mace sai dai ta bi. Dan saboda in kika duba yadda aka kai goro aka yi maru ake cewa
akai goro akai mari.
Yawa akai mari. Lokacin zaben Mama Taraba da akai misali aiki mun ga yadda aka buga shi. Aka zo zaben Binani shi ma jibiyar da aka buga sai da akai run din ma sai da aka turza. Sannan ne aka ce bata samu ba. Gaskiya kamar yadda na ce din kin ga ko da ba su samu damar cin zabe ba.
Godiya za a samu karuwar mata a wannan sabuwar gwamnatin.
Za a samu karuwa domin mata ma sun kara kwazo a wannan siyasa da ya wuce. Mata sun kara kwazo sun sa niyya sun yi aiki mai kyau. Kamar yadda Hajiya ta ce kashi 80 mata sun ba da kuri'u. Kuma mazan sun gani cewa mata ne sun fita su yi wannan aiki.
Wato su kun fa kara mai da hankalin ku akan sanin harkar shugabanci.
Mun sani kuma mun kara kwazo sosai ba kadan ba. To kuma mun san in sun ba mu dama za mu nuna korewar mu da wayewar mu da har in an ce za a yi gwamnati da ke za a zabi maza. Domin mata za su taka rawa mai kyau suna nunawa muna gani dai ko ba sa ba mu dama ne saboda addini da al'ada da ake faɗi. Amma dai musa in sun ba da dama da gaske mata za su nuna wani rawa ne da ita mace ke rike gida ko ba haka ba. So za ta nuna mana a cikin gwamnati ma ta san harkar rike ba gida kaɗai ba har al'umman ƙasa.
To yanzu wani fata ke da shi a wannan sabuwar gwamnatin da za a kafa? Me shirin shigowa?
Fatan mu shine gaskiya in za su yi ma mata adalci a ba mu makamai masu kyau a daina ajiye mu a women affairs kaɗai.
Wato harkokin da ya shafi mata kawai?
Harkokin da ya shafi mata kawai domin mazan ma duk aiki da suke mu maza mu iya yi. Aji ɗaya muka shiga jaya ba da sun rubuta shi muka yi duk abin da sun yi mun yi. To me kuma ana nuna mana bambanci in Allah ya yarda aka ba mu makamai masu kyau za mu yi aiki kuma za mu yi sosai ba kadan ba. Kuma kasan za ta san akwai abin da ya canza in mace ta rike mulki. Kuma ya kamata kaso da aka bada 35% kashi 35 da ya kamata a ba ma mata da majalisar ɗinkin duniya suka sa hannu da kuma Najeriya ta sa hannu ya kamata a ba ma mata a cikin mulkin kasa. Gaskiya mata ba su samu kashi 5 ba. Ya kamata a ba mu ko kashi 30 in aka ba mu mata. Gaskiya kasan nan za ta san akwai abin da ya canza. Domin mata za su yi iya kokari su gan sun canza halin Najeriya da komai da ke faruwa.
Da ƙarshe yanzu akwai shawarar da za a ba wa ita wannan zababbiyar gwamnati wurin ganin cewa an saka mata da matasa wurin tafiyar da wannan sabuwar gwamnatin.
To alhamdulillah kamar yadda muka ce muna harsashen a can sama wato gwamnatin tarayya tunda shi shugaba zababbe Tinubu mun gani yayi a yanda ya mulkin Lagos kuma mun san mutun ne wanda yake son kwazo da gogewa da kwarewa a aiki ya kuma san cewa akwai matan nan waɗanda suna da wannan karfin akwai kwazo akwai kwarewa akwai gogewa a cikin aiki to muna kira gare shi cewa yayi amfani da damar shi ta shugaban kasa ya kwakulo irin waɗannan matan da matasan da suke tasowa yanzu waɗanda jajirtattu ne za su tsaya su yi aikin da ya kamata don a gina kasa tunda shi kullun yana faɗa cewa shi yanzu burin shi shine a gina kasa ba maganar siyasa ba ce tun daga an riga an yi zabe Allah ya ba wanda zai ba duk wanda zai tallaba a gina kasa to a dauko shi to a ciki ko tabbas akwai mata akwai matasa waɗanda kwararru ne jajirtattu ne sun san aiki sun san yanda za a yi a sa ƙasar nan ta ci gaba saboda haka muna kira ga shugaba mai hawa ya kasance yayi amfani da wannan daman ya kwakwalo matasan nan ya kwakwalo matan nan an zo an ba su mukamai wanda suka dace wanda inda suka yi aikin su za a san cewa eh an yi aiki ba wai yanda aka saba kamar yanda nace a ce women affairs ba a'a wannan women affairs men affairs duka namu ne da harkokin mata da na maza duka namu ne tunda gida ai namu ne
ai wannan karan ma kunya da kila ma a bani miji ma
wani a bashi wallahi
a ga kamar nuna
wallahi mun yadda a bashi a canja ai wannan karan gidan aka canza mu kuma sai a ba mu wasu mukaman da ake ba mazan wanda ba a taba ba matan ba wannan karan a dauko mace a bata
a ga
yanda za a yi
to
mun tabbata
an
kalubalanci bala kuma muna wannan kalubalan ka idau ga
jihohin Najeriya
jihohin Najeriya gaba daya su ma su tabbata cewa an ƙara yawan mata a cikin mulki sannan kuma mukaman da ba a taba basu ba a basu a gwada a gani kar a ce kullun daman harkar ma'aikatan mata ai ba wani abu ne wanda muke kullun tunda a gidajen mu muna yi a dauki namiji a kai shi ma ya je dandana
wato wannan kar ai canji
kuma a basu su
wanda dama fata da kuma buri kake da shi na ganin yanda za a taba matasa da kuma mata a wannan gwamnatin
to a gaskiya ni 100% ina kira ga wannan gwamnati ta tafi da matasa gaskiya saboda a yanzu maganar da ake yi kinga gwamnatocin ko wannan gwamnatin da za ta shuki in kika duba mukamanta na can sama ministries da MDs din nan da aka raba zaki ga dubba matasa sosai a ciki diddattawa ne sun haura 70 sun haura duk 60 da ne abin da ya saba
wato matasan kuna son ya zama matasan masu karancin shekaru
yawa abin ya dan zo masu karancin shekaru saboda suke kallon suna da sauran shekaru gaba
dole su gyara
za su gyara dan gaba kuma su gyara ta gaban nan kuma saboda ƴaƴan su ma su ji dadin gaba so shi yasa zaki gan ana yawan ba dattawan nan zaki ga su tasu ta riga sai suka tasu ta riga ta kare su ko ai ko ka ai mu haka muke ganin abin in ba ko ai ko ka unkula ba me yasa muke samu abin da muke samu a Najeriya amma duk abin aka ce an ba matashi to fa zai tsaya ya gyara dan shi ma zai sauka mulkin cikin shekara 4 ko shekara 8 da shi za a dawo a wahala in wahala ce in kuma jin dadi ne aka gyara da shi za a dawo a ji dadi to amma ana ba da mulki ga wanda ana tunanin ma ba zai ƙara sati ɗaya ba duk da dai mutuwa ba a sa akan wani ko wani
so kuna da bukatar ganin sababbin fuskoki ba wanda aka saba gani ba
muna bukatar sabon jini yanzu kika duba kika gani Muhammadu Buhari da zai sauka yanzu ya mulki Najeriya tun shekara kusan 40 da suka wuce ya mulkin Najeriya kin gani sannan just shekara 8 baya an dawo da shi ya sake mulki to mu yaushe lokacin mu zai zo sai mu ma mun kai 60
a ganin ka kenan duk wanda ya rata ya je ya rata ya saka
gaba yawa duk wanda ya kama ya saki to ya saki ya matsa ya ba sabon jini wuri saboda yanzu rayuwa na canzawa ana magana ne na technology din nan da sauran abubuwa haka kin ga wanda ke da shekarun su ba su iyawa sai dai su dauki mataimaki wanda zai rinka duba musu wa'annan abubuwan
yana kuma matasan ake samu
to matasa ake samu to me yasa ba za a ba matashin nan mulki ba kin gani kuma in dawo ga maganar da Hajiya Amina ta yi take cewa a ba maza abinda mata suka rike mata su rike wannan sai ya ja hankali yawa to sai ya jawo hankali na da in ga an ba mace defense ta rike a yau inda muke ciki a nan
ai ko kila da an ga canji
to ani na ga
a
Gambia
a wada mana
ku gani da defense yawa yes. To mu gaskiya yau a halin da muke suke a Najeriya dai matan nan su yi hakuri ne mazan su rike irin wa'annan
wuraren ku gwada mana Malam Isa a gwada a gani ko za a samu canji tunda mu dai kawai canjin muke
za dai mu so dai a shigo da matan a ciki amma dai a dan ba su tsokaci na wani kashi amma ba su mamaye duka ba saboda kin san hannu yayi yawa anya yawa akan ce niya tana iya
lalata za a tabbatar da an ga canjin fiye da yanda maza su sato su kuma za su ga cewa ai ya za a ce mata sun zo sun hadu sun yi abin da su basu ba sai za su ke tsoron kar a sa matan da yawa dan dole sai an samu wannan canjin
to wannan irin abin da ake tona
kai ina magana domin shi namiji ne so amma in aka ba ma mata shi ma ya sani in an ba ma mace dama mace da matashi dama ka san mu zai canza to koda wace
godiya ta ce ta fata son kamar yadda Hajiya ta ce ta ce a yi juye ayyukan da ake ba maza a ba mata mata kuma yanzu su ma a ba su na maza sanbi sannan da ku kasa shiga ku maza godiya ta ce a ba mata dama a ga yadda ake
yi gaskiya in kika duba magana Hajiya da ta dauko to ta kasa mu ma a nan Najeriya an yayi lokacin da hanya Abuja ta yi zafi ba abi unit din mata aka dauko mata zalla aka baza su hanya Abuja kuma cikin wani iko Allah tunda aka saki matan nan a wurin bamu ji wani labari
to ka ce
kenan wani ba ari ba a to amma
mu ga
aiki da mata aiki da mata yana amma
ma'aikatar tsaro
matan matasa
matan matasa
matan matasa masu jini a jiki su aka zuba a hanya
to wannan karan ma a duba
kara duba mun ce
Hajiya aka ce ba yawa
muna
ba da shawara
ba fa san za a shiga cikin sabuwar gwamnati lafiya kuma muna da sabuwar gwamnati fatan alheri da fatan za a dauki shawarwarin da aka bada na shigar da mata da matasa cikin wannan tafiya domin samun canji mai amfani
Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman akan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na Mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu.
Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari a cikin shekarunsa 8 kan karagar mulki?
Waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu?
Menene tunanin yan kasashen da ke mukwaftaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa?
Waɗanne irin matsaloli ne Buhari zai baiwa Tinubu?
Yaya kuma Tinubun zai tunkare su?
Duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani wato internet.
Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka. Kada ku yarda a ba ku labari.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
Zamanin yau kowa ya bace da fitar neman sai sun kwabo har da kuman ya na cikin gari ana kuman ya na cikin gari ya Allah sarki wani jin ka tsare ka raba mu da shan wuya ka tsare ka raba mu da shan wuya ya al'ummar duniya wanda duk ya biye shi ya shawuya wanda duk ya biye shi ya shawuya wanda ko ya biye masa zahiri zai kasance kan halin wuya zai kasance kan halin wuya sarwa kada da danjin ka kawutun da ka masa kamun gaskiya
masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Leathers Gresham da abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.
Bari ba